sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Batu da ake, Rasha ta fara janye sojojinta daga inda ta jibge su a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine na zuwa yayin da kasashen yammaci ke matashiya, inda suke bukatar jami'an Moscow su tabbatar da gaskiya kana su janye daga duk wata barazana na ayyukan soji. Jami'an yammaci sun faɗa a jiya Juma'a cewa suna lura da halin da ake ciki, amma kuma suna taka tsantsan da aiki da tabbaci da Rasha take bayarwa. Mun ga irin kalaman da Rasha ke yi akan yadda take kammala ayyuka, in ji sakataren jarida na Pentagon John Kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a. Jami'an diplomasiyyar Amurka su ma sun biyo sahu, inda suke kira ga Kremlin da ta yi bakin kokarinta ta rage tankiya a yankin. Amurka tana sake dabarunta na jibge sojoji a gabas ta tsakiya da kuma yankin Asiya ta kudu domin ba da kariya ga sojojin Amurka da ke shirin barin Afghanistan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar a jiya Juma'a cewa sakataren tsaro Lloyd Austin ya umarci manyan jiragen ruwa masu daukar jiragen saman yaki da su ci gaba da zama a yankin na dan lokaci. Wasu manyan jiragen yaki kuma na kan hanyarsu zuwa yankin, kana akwai manyan jiragen sojojin Amurka na B-52 a wurin. Muna so mu yi wannan aiki lamun lafiya bisa tsari kuma bisa ka'ida, in ji sakataren jarida a Pentagon John Kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a makon da ya gabata cewa zai janye sojoji kimanin 2,500 zuwa 3,500 daga Afghanistan daga ranar 1 ga watan Mayu, kana za a kammala janye sojojin a cikin watan Satumba. Kawayen Amurka da su ma suke da sojoji 7,000 ko sama da haka a Afghanistan karkashin kungiyar tsaro ta NATO, su ma za su bar kasar tare da dubban ma'aikatan kwantaragi bisa lokaci da aka tsara. Duk da shirin barin kasar, jami'an Taliban sun yi ta barazana akan auna Amurka da rundunar haɗaka idan suka ki ficewa daga Afghanistan daga ranar 1 ga watan Mayu, wani lokaci da aka kayyade a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Taliban da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a kasar India ta kafa tarihi karo na biyu jere wurin harbuwa da cutar coronavirus a rana, yayin da ta shafa ma wurin bada na'urar numfashi da wasu kayan jinyar gaggawa sakamakon yawan karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ba su iya numfashi. Ma'aikatar kiwon lafiyar kasar da ke kudancin Asiya ta ce mutane 332 da 730 ne suka harbu da cutar tsakanin sa'o'i 24, adadin da ya haura na shekaran jiya Alhamis 314 da 835. A yammacin India, gobara ta tashi a asibitin Vijayawada ta kashe akalla masu fama da COVID-19 13, yayin da aka kwantar da wasu guda 6 a asibitoci a New Delhi babban birnin kasar, inda ba su samun na'urar numfashi ko kuma na'urar numfashin ke gab da karewa. Babban likita mai ba da shawara ga gwamnatin shugaba Joe Biden akan annobar, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka tana yunkurin taimakawa India ta dakile tashin cutar ta hanyar bata gudunmuwar fasaha da kayayyaki. Mutuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby ka iya zama gagarumar koma baya ga yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel mai fama da tashin hankali, a cewar 'yan raji a Chadi da 'yan siyasar Afirka da kuma masana harkokin tsaro. Da daidai shugaban mai shekaru 68 da haihuwa ya rasu ne a ranar Litini daga rauni da ya samu yayin da ya kai wa sojojin kasar ziyara da suke yaki da wata kungiyar 'yan tawaye mai neman kawo canji a Chadi, wato FACT a takaice. A makon da ya gabata, kungiyar ta kara dannawa da
na labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Allah ya mar Allah ya karshen kwanakin sa. Wallahi an yi rashin sadauki sosai wallahi. Ya je fagen yakin nan wallahi da shi kwana biyu da shi ana nan ta fafatawa. To wallahi to can kuma wani ciwo da ya samu can wajen yakin. To aka dauko shi aka zo da shi gida, to kuma Allah ya kaddara shi ne ajalinsa.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. Wanda a yau za mu tare ne zuwa kasar Chadi, inda shugaban kasar Field Marshal Idris Deby Itno ya riga mu gidan gaskiya biyo bayan raunuka da ya samu a wani fafatawa da aka yi da 'yan tawaye a kasar.
Mutuwan Field Marshal Idris Deby abu ne wanda zai tasiri sosai ga tsaron kasashen da ke yankin Sahel.
Saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanci hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar Chadi. To rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo rugudiya a wannan yaƙi da ake, saboda shugaba Deby shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji.
To madalla, da farko bari mu duba tarihin marigayi shugaba Idris Deby. Ana fi shugaba Idris Deby Itno a shiyar arewa maso gabashin kasar Chadi a wani gari da ake kira Fada a shekarar 1952. Idris Deby, wanda ya taimaka wa Hezron Hebre yin wajarot da gwamnatin Gokoki Wadai a shekara ta 1982, daga bisani an zarge shi da yunkurin juyin mulki, inda a shekarar 1989 ya tsere zuwa kasar Sudan. A shekarar 1991, ƙungiyarsa ta PSM ta hanɓayar da gwamnatin Hezron Hebre, inda ya zama sabon shugaban ƙasar. Mr. Deby ya mulki Chadi na kimanin shekaru 30 kafin rasuwarsa a wannan makon da ya gabata, biyo bayan raunuka da ya samu a filin daga a sakamakon fafatawa da 'yan tawaye. Da farko dai ana tarade raɗin cewar shugaban Idris Deby ya rasu ko bai rasu ba. Akan haka ya samu ka tuntuɓi wani masanin birnin Jamaina, Harun Dodo Ibrahim.
Allah ya bari khair, masha Allah. Wallahi kaga abin da ya kasance, wallahi Allah ya mar Allah ya karshen kwanakinsa. Wallahi an yi rashin sadauki sosai wallahi. Ya je fagen yakin nan wallahi da shi kwana biyu da shi ana nan ta fafatawa. To wallahi to can kuma wani ciwo da ya samu can wajen yakin. To aka dauko shi aka zo da shi gida, to kuma Allah ya kaddara shi ne ajalinsa. Wallahi an baka ba kai kabari an yi rashi sosai wallahi. Yanzu gaga garin namu gaba ki dai kowa ya jin na gama a rurrufe shaguna, kowa an shiga makoki wallahi. To Allah ya sa dai, Allah ya sa iya ƙarshen ibtila'in da zamu gani game da rayuwa irin wannan wallahi. Allah ya sa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta. Ya masha Allah, mu kuma Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Kwararre kan kasashen tafkin Chadi, Dr. Sadiq Abba, ya ce bai yi mamakin mutuwar shugaba Idris Deby ba,
saboda shi shugaba Deby kamar yadda aka sani kowane lokaci in kasar shi ta samu wata matsala haka shi da kanshi yake zuwa yaki, da ya tura mutane sai ya tafi shi da kanshi yayi yaki. So da yawa ya tafi, to Allah ya kawo bacin rana, wannan kuma sai aka mishi rauni. Raunin nan shi ne ya idasa shi. Wannan ba abin mamaki ba ne, tunda daman ya maida kanshi mayaki, ya zama shugaban kasa amma bai maida shi shugaba ba ne, yana maida kanshi mayaki kowane lokaci.
Duba da irin rawar da shugaba Deby ke takawa a yaƙe-yaƙen da ake yi da masu ikirarin jihadi a kusan duka iyakokin ƙasar, to ko mutuwar shugaba Idris Deby ka iya yin tasiri a yaƙe-yaƙen da yake jagoranta musamman a yankin tafkin Chadi da ma na yankin Sahel? Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankunan biyu.
Lalle mutuwan Field Marshal Idris Deby abu ne wanda zai tasiri sosai ga tsaron kasashen da ke yankin Sahel, wanda ko cikinsu hadda Nigeria. In ka duba rawan da Idris Deby yayi kusan matsalolin tsaro wanda ake fama da su a yankin Sahel din, to kasancewansa baya nan zai zan an samu gibin da zai ƙara raunana yanayin tsaro a yankin Sahel. Misali, in muka duba runduna na ƙasa da ƙasa da ke tafkin Chadi, wato multinational joint task force, dakarun ƙasar Chadi su ne suke jan ragaman abinda ake ce ma sector 2 a wannan runduna. To kuma shi Idris Deby lalle ya ba da himma sosai wurin tabbatar da cewa dukkan gudunmuwar da ƙasarsa za ta bayar a wurin tabbatar da cewa an riƙe wannan yanki, an hana 'yan ta'adda walwala da shigowa wa tsakankanin kasashen da ke tafkin Chadin. To kasancewa baya nan, in ba wai an yi hoɓɓasa ba, an tabbatar da cewa sabuwar gwamnatin da kuma irin haɗin kan da ke tsakanin kasashen da ke tafkin Chadin, wanda shi Field Marshal Idris Deby ya tabbatar da ya kuma baya magoyan baya wa an wannan sabuwar gwamnatin ta mata irin wannan goyon bayan, to za a samu gibi a nan wanda zai ba ma wanda 'yan ta'adda dama na shigowa da makamai da soji da mayakansu da sauransu dai a wannan bangaren. In ka duba ɗayan bangaren kuma ƙasar Mali da kuma iyaka da ke tsakanin Chadi da Burkina Faso da nan Mali da gasunan ma dai har da Niger, to za ka ga cewa irin haɗin kan da ya bayar wurin kafa wannan runduna na G5 wadda kuma kusan ma dakarun Chadi su suka fi ƙarfi a wannan rundunar, to nan ma ana buƙatar irin wannan jajircewa daga sabon shugaban. In har ba a samu haka ba, to za a samu wani giɓi wanda wayannan 'yan ta'addan, tunda yanzu a duniya dukka an yi imani cewa sabon sansani na wayannan ƙungiyoyi na ta'addanci da Al-Qaida duka da daular Islamic State kusan sun dawo yankin Sahel ɗin. To kaga kenan, duk wani yunkuri da za a yi a tabbatar da cewa an hana su dama na walwala abu ne mai kyau, wanda kuma shi Idris Deby ya yi wannan kokarin. Ana kuma fatan cewa yanzu da baya nan za a samu wannan sabuwar gwamnati ta haɗa kai da sauran kasashen da ke yankin ta tabbatar da cewa an hana waɗannan ƙungiyoyi damar walwala da suke yi.
Dr. Sadiq Abba, mai bincike a yankin tafkin Chadi da Sahel, ya ce mutuwar Idris Deby ka iya barin baya da ƙura, amma lokaci ne kaɗai ka iya nunawa.
Lalle kau, ka san shugaba Deby ya sa sojojin Chadu suna yaƙi a shikon Sahel kuma a nan cikin Lac Chad. Saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanciyar hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar Chadi. To rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo ruɗuɗiya a wannan yaƙi da ake, saboda shugaba Deby shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji ba sai ya tambaye majalisa ba, ba sai gwamnatin jihar ba, shi da kanshi ne yake ɗaukan magali. To da yake yanzu kaga baya nan, ba a san abin da za a yi ba, kuma ni a gani na ban yi tsammani wani zai ɗauki alkawalin aika sojoji kamar yadda shi ya aika, saboda shi yana aika sojojin amma 'yan adawa suna goya suna nuna rashin yardarsu da yake aika sojoji ana kashe su. Kuma sojojin ma da kansu saura suna ɗari-ɗari tunda mutum da yawa na sojojin Chad aka aika. To ba a san wanda za su zo ba, abinda za su yi. Saboda haka ne mutane da yawa suna falgaba wannan mutuwar ta shugaba Deby karta kawo ruɗuɗiya a yanda ake yaƙi a cikin Sahel da kuma cikin bakin Lac Chad. Saboda haka muna jira mu ga abin da zai kawo, yanda abin zai ta yi. Masha Allah, sai an jima ke.
Nadin da aka yi wa ɗan marigayi Idris Deby, wato General Muhammad Kaka, ka iya dawamar al'amura a ƙasar, in ji Dr. Kabir Adamu, matuƙar ba yi a hankali ba.
Amma kusan abin da za mu ce mu da muke nazartan yanayin ya tayar mana da hankali shine yadda aka yi watsi da tsarin, to da kundin tsarin ƙasan Chadi ɗin. Kusan juyin mulki ne aka yi a Chadi ɗin.
wanda kuma akwai abubuwan da misali kundin tsarin na ƙasa ya bayar a yi, to sojoji sun yi watsi da shi yanzu an naɗa dan shi Idris Dabi a matsayin shugaban ƙasa. To wannan ba ƙaramin illa bane ga demokrasiya, ba kuma zai taimaka ma burin da ƙasa take da shi bana ta zauna lafiya, tun da dama ƙorafin da ƙungiyoyin da suke fitsa da Idris Dabi suke yi shine ya hana su dama na shiga siyasa dama da su. To an zo yanzu soja kuma sun ƙara rike yanayin kagi kenan, alamar za a ci gaba da wannan yaki na cikin gida da matsaloli dai na siyasa da ƙasa take da shi, wanda ba zai taimaka ma zaman lafiyar Chad ba, ba zai kuma taimaka ma yankin Sahel ba gaba ɗaya.
To masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kai nake sallama da ku, ku kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani. Yau a cikin shirin muna garin Kaita a jihar Katsina, kuma muna tare da wanda Tijo Abdulhaf Alhaji shugaba. Domin jin shinsuwa suka kafa garin na Kaita. Menene garin Kaita ya shahara da shi?
Wanda aka washi akwai wanda ake ce mashi dindin, ba wai kukar dindin, dinda tarihin tana nan, duk wanda za mu zo gare shi. Garin nan asalin shi na inda muke, to gonar shi ce sai aka rika ce mishi kukar dindin, to sai aka yi dan gari wurin da lokacin aka fara zamanin.
Shin wannan gari na Kaita akalla a kiyasi zai kai kamar shekara nawa?
To wannan gari na Kaita ya kai sama da 300 wannan
shekaru 300.
Bakin tarihin da muke sani, in ka biyo tarihin sarakunan, wani ya shekara kaza, wani ya shekara kaza, ya shekara kaza, tun kayan zuwan Turawa muka samu wannan bayanin. Kaga shekara, in ka zo Turawa yanzu na da shekara 100 da wani abu. To waɗansu sun zo sun yi sarauta, wani ya shekara 20 ya ta yi, wani ya shekara 30 ya ta yi, wani ya shekara 12 ya ta yi, wani ya shekara 5 ya ta yi, wani ya shekara 2 ya ta yi, har zuwa sarkin Kaita Haruna, wanda za mu fara ɗauka daga nan, wanda kafin mu san wa'annan wa'ancan su suka fara yi. To su kuma sun sauraci wurin, mun samu bayani wani ya zo ya shekara kaza, wani ya zo ya shekara kaza, wani ya zo ya shekara kaza, tun ba hijira har hijirar Bature ta zo, sai muka fara amfani da ita. To dan abin da na gaban mu suka sani, sai suka dora bisa abin, sai muka aka jawo layi ana bayanin su a yanzu.
Baba, wannan gari na Kaita wani abu ne na tarihi wanda wannan gari na Kaita yake da shi, kila har yanzu ma suna nan akwai su?
To tarihin shi dai tun asalin baya, ka san zamanin baya noma ake, akwai noma, akwai kiwo, akwai rini, akwai saƙa, akwai kira, duk ana yi nan Kaita. Duk gidan garin nan da an kazo ka iske, akwai masaka, ana saƙa wurin. Kuma kowa babba da yaro, har masu mulkin garin mun ji tarihin su, suna zuwa gona da su ake noma. Na biyu kenan. Na uku, da Fulani da suka zanna wurin suna kiwo, kuma su mutanen da suka zo bayan Hilanin su kuma suka riƙa yin kiwo. Kaga noma da kiwo da saƙa da rini da kira, duk ana yi a wannan garin.
Har yanzu ana yi?
Har gobe nan inda kake yawan ungun Makera sunanta. Makera ne da mun shi nan, ga ta nan ana cikire ko gobe. Noma kuma ba sai an ce ma ba.
Baba, wannan gari na Kaita a tarihi kun yi yaƙe-yaƙe koko ba yaƙe-yaƙe ba?
An yi manyan zarata, akwai wa'anda ake da suna cikin tarihi. Akwai wani shugaban masu yaƙi na da ana ce mashi Gumuzu, yanzu haka akwai jikokin shi irin su suna nan da rai. Abokina ma ne ɗan ya nan da rai shi. To bayan su akwai su da sarakan karma da sarakan yaƙi wanda aka yi na da, wanda kakannin su suka yi da sarwa sananin yaƙin su, ma har yanzu akwai irin su suna nan cikin garin Kaita.
An taɓa cin wannan gari ne Kaita da yaƙi?
Babu. Ko can zamanin da tun tahirihi in ya zo sad da su dukku, Allah ya ji ƙanshi, in an je yaƙi an kaɗa gangar yaƙi can a Sumiya, sai an zo an hito an ce yaya manyan tarihi sun mayaƙa sun zo, sai a ce so sun haɗu, ce Kaita ta zo. shi a shitun sauran yaƙi na sauran magana sai kai dai ta je a hita, amma ba a taɓa da tarihi bai taɓa nuna an ci kai da yaƙi ba, ko hari aka kawo akwai koguna na nan ga wuri in ana ce mai kokaya ga wanje ana ce mai baki sai su tare ba a shan ruwa run sun hana.
Waɗanne irin kabilu ne ke akwai yanzu a cikin wannan gari na Kaita?
Ai mu ba yadda ka ga mu haka Hausawa, Fulani, Bere-bere da sauran irin wa'anda ake mu al'adu irin na da kasan da kowane irin kabila sai an mashi askan gidansu in buzu ne kai suka zo suka hadu da ka taho na taho ne wa'anda suka taho daga arewa su zo su hadu da na gusun sai zama ya kama sai a zanna kaga kowa zai zo ya bada tarihin asalin shi irin shi in ya buzu ne shi sai a ce mai buzu sai an mashi aga buza ya haka to sun haka suna cikin Kaita. In katsinawa ne wanda ake cewa maguzawa to sai an musu bille suna nan da billen har yanzu haka suna nan. In bare-bari ne suna nan cikin garin Kaita har yanzu da bare-barcinsu na bare-bari wanda asalin kakanninsu da suka zo tunda kaga kuma yanzu da yake al'adu sun sa ma dukkan irin wannan asake da ake na sheda sun dan ragu.
Akwai wani abu guda daya da garin Kaita ya shahara da shi ko ina aka san shi da shi?
Eh to kamar me in akwai irin abubuwan da suka shahara na daya dai kaga yakin kamar yadda na gaya maka mayakan shi wannan da ke gaya maka wanda ake ce ma gumuzu ko yaki ya yaki san ma yake tashi da dunnan gewayen kasar Kaitawa a samu irin shi ba tarihi ya nuna shi ne wanda ba yadda za a yi a ci shi da yaki an ma an har mu ji an ya mu ci to zai tashi sama. Kaga ya nuna babu shahararre ne shi babu kamar shi a yaƙi ma yi ba a can su yaƙi ko an yi mi akwai suna da abinda za su masu ɓace wurin a zo a ga sai kufan.
Menene sana'a da yanzu ake yi da ka ce akwai noma da kiwo da yanzu wata irin sana'a ce karamu?
Idan noma da kiwon nan da nike gaya maka tun da ba su bari ba har gobe akwai noma har gobe har jibi akwai saƙai har gobe ana rini har gobe ana kiwo. Gaga wani abubuwa da wuya mutumin nan kasar ya basu kiwo noma saƙai ƙira in ba ƙira ba ai ba noma.
A matsayin ku wanda kuka gajiya ko kai wani abu ne wanda yake cima wannan gari na Kaita tuwa kwarya wanda zaka so ko kuma hukunta sun ji su zo su magance muku wannan matsala?
To wannan abun shina da yawa akwai da yawa wanda mu ma mutanen yanzu muke ganin tarihin garin ya shiga kasar duniyar nan amma idan ka zo sai ka samu ci gaban mu ragagge ne domin yadda Kaita take ko kai da ka taso yanzu kana jin ana wane kaita kafin ka zo Kaita kana samun irin wannan amma an ka zo Kaita sai ka ce to ai na da iya jinta amma gashi na ga abinta takaitacce ne to ire-iren waɗannan mu mutane yanzu da muka dan yi karatu da yaran mu da suka karatu suna ganin muna da dogon tarihi amma ba mu da tarihin ci gaba. Wannan abun yan damu mutum mu masu magana nan da kai muna iya cewa komai har yanzu sai ƴaƴanmu ko yikoki mu su za su iya kawo wannan muna koken irin waɗannan.
To masu sauraro a nan za mu daga ma shirin aya yanzu a madadin Dattijo Abdulwahab shugaba sai gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani daga Katsina Duku ke sallama da ku.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.